Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Niger ta gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM, ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalamu Si Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Asabar 4 ga watan Yuni. To, kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Ana ci gaba da aikewa da sakonnin ta'aziyya zuwa Amurka daga sassa daban-daban na duniya bayan rasuwar shahararren dan damban nan, wato Muhammad Ali. A babbar jam'iyyar adawa ta Unita Angola ta yi Allah wadai da nadin da shugaban kasar Jose Eduardo dos Santos ya yi wa Elsa Isabel. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ana buƙatar dabaru masu inganci wajen samar da sulhu kan rikicin Isra'ila da Falastinu.
Kanin labaran kenan. To, kamar yadda kuka ji, shahararren zakaran damban zamanin nan na boxer Muhammad Ali ya rasu da daren jiya Juma'a.
Mama Ali mutum ne da ya bar wani irin babban takalma da zai wuri a cikin shi.
Za kuma ku ji cewa 'yan Boko Haram sun kai wani ƙazamin hari a Niger, suka kashe sojoji 32 baya ga farar hula da dama.
Yanzu ina sojojin suke?
Wanda an kashe wanda kuma sun fita suna nan kan hanya suna shiga jeji. Mun karar da muka gudu da su sun gudu cikin tankoki na yaki wannan. Yanzu ba kowa garin. Sun kona Bariti, sun kona sakatariyar na ta Gordo.
To, kuma kamar kowace ranar Asabar, muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku, amma yanzu sai ku gyara zama ku sha labaran duniya tukunna.
Jama'a, assalamu alaikum. Fitattun 'yan wasa na ci gaba da aikawa da sakonnin ta'aziyya da nuna alhini daga sassa daban-daban na duniya dangane da rasuwar shahararren tsohon dan wasan damben zamanin Amurka Muhammad Ali, wanda ya rasu a daren jiya wani asibiti da ke Phoenix a jihar Arizona. Muhammad Ali ya rasu ne yana mai shekaru 74 kewaye da iyalansa, bayan da ya kwashe wasu 'yan kwanaki yana karɓar maganin wata cuta mai nasaba da hanyoyin numfashi. Ya kuma kwashe shekaru 32 yana fama da cutar Parkinson mai sa kakkarwa, wacce aka gano yana ɗauke da ita tun a shekarun 1980. Ali mutum ne da aka nuna ƙauna matuƙa a duniyar wasan damben zamani, inda ta kai ga har mujallar damben nan ta Sports Illustrated ta nada shi a matsayin fitaccen dan wasan karni na 20, ya lashe kambuna da dama hada da kyautukan zinari. Muhammad Ali mutum ne da aka mai kallon mai yawan cika baki da kuma basirar iya sarrafa kalmomi ta yadda yake so. Kamar fitaccen maganar nan da ya taba yi cewa shi yana tashi kamar malam bude mana littafi, yana kuma harbi kamar zuma. An haife shi ne a birnin Louisville da ke Kentucky, kuma mahaifinsa sana'ar fenti yake yi a wancan lokacin. Ya kuma tsunduma cikin harkar damba ne bayan da wasu 'yan unguwarsa suka sace mai keke. Ya canza sunansa daga Cassius Clay zuwa Muhammad Ali a ranar 6 ga watan Maris ɗin shekarar 1964, bayan da ya karɓi addinin Islama. Babbar jam'iyyar adawa ta Unita Angola ta yi Allah wadai da nadin da shugaban ƙasar Jose Eduardo dos Santos ya yi wa Elsa Isabel dos Santos a matsayin sabon shugabar kamfanin man fetur ɗin ƙasar na Sunan Gold. Shugaban ya nada 'yar tasa ne bayan da ya kori dukkanin mambobin kwamitin zartaswa na kamfanin a watan Afrilu. Isabel, wacce take ikirarin ta yi faɗi tashi wajen zama mushakiyar mai kuɗi, ta kasance mafi arziki, wato mace mafi arziki a nahiyar Turai a Afirka, inda ta mallaki dala biliyan 3.3 kamar yadda mujallar Amurka ta Forbes ta bayyana. Kakakin jam'iyyar ta Unita, Alcide Sakala, ya ce wannan naɗi da shugaba ya yi wa 'yarsa wata alama ce ta nuna fifiko da badaƙala da jam'iyya mai mulki ta NPL ya take yi a ƙasar. Ya ƙara da cewa san ba su yi mamaki da naɗin ba, duk da cewa abin ya ba su kunya, kuma hakan ya ƙara jaddada abin da suke faɗi tun a baya. Sai dai magoya bayan jam'iyyar ta NPL sun ce suna ganin Isabel ce kaɗai wacce za ta iya kawo sauyi a kamfanin man ƙasar da yake cikin wani hali mara kyau. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ana buƙatar dabaru masu inganci wajen samar da sulhu kan rikicin Isra'ila da Falastinu. Kerry ya yi wannan jawabi ne a safiyar yau Asabar, bayan da ya haɗu da ministan harkokin wajen Faransa Jean-Marc Ayrault a birnin Paris gabanin yin kama hanyarsa ta zuwa Mongolia. Shi dai Kerry ya kai ziyara ƙasar ta Faransa ne, inda ya gana da ƙasashe fiye da 20 waɗanda suka nuna shirinsu na marawa yunƙurin da Faransa ke yi baya na tsara hanyoyin kawo ƙarshen rikicin Isra'ila da Palestino nan da ƙarshen shekarun nan. Babu dai wani wakili da ya halarci taron daga bangarorin biyu da ke takaddama da juna. A jiya Juma'a Kerry ya ce akwai buƙatar Isra'ila da Palestino su ɗauki matakan gaggawa wajen nuna cewa a shirye suke su samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Waɗanda suka halarci taron sun nuna cewa tsare-tsaren da ke ƙasa na sasanta rikicin ba su isa ba. Sun kuma nuna buƙatar a samar da hanyoyin shawo kan matsaloli irin su har-hara da ake kaiwa da kuma gine-gine da ake yi a wuraren da ba su dace ba, waɗanda a ce wasu su suke ƙara faɗaɗa rikicin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Dakarun Amurka sun gano ƙarin gawarwakin wasu sojoji hudu da motarsu ta kife da su a lokacin ambaliyar ruwa da ta mamaye wani sansanin soji da ke Fort Hood a Texas. Hakan na nufin zuwa yanzu an gano gawarwakin mutane tara kenan. A yau Asabar, sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya tabbatar da mutuwar sojoji tara a sansanin na Fort Hood. A ranar Alhamis aka gano wasu gawarwaki biyar bayan da wata gingimarin motar soji ta kife a ambaliyar ruwa da ta mamaye sansanin. Akalla sojoji uku ne suka tsira da rayukansu kuma suna cikin yanayi mai kyau a cewar rahotanni. Su dai dakarun suna halatta wani horo ne a sansanin a lokacin da ambaliyar ruwan ta afka musu. A cewar Carter, dakarun Amurka za su koyi darasi daga wannan al'amari domin kaucewa aukuwar irin wannan hadari a nan gaba. Yankin na Fort Hood da ke da tafiyar kilomita 30 wato 320 daga birnin Houston ya sha fama da saukar ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a 'yan kwanakin da suka gabata. A ƙarshe, Papa Roma Francis ya samar da wata doka wacce ta nuna cewa daga yanzu duk wani bishop da aka samu ya yi sakaci yayin sauraron wani ƙorafi kan wani malamin addinin Krista da ake zargi da cin zarafin ƙananan yara zai bar muƙaminsa. Wannan sabuwar doka da fadar ta Vatican ta fitar a yau Asabar martani ce ga kiran da wasu 'yan rajin kare ɗari Katolika ke yi a Amurka, waɗanda suka nuna cewa cocin na gaza wajen ɗaukan matakai akan malaman addinin Krista masu lalata da ƙananan yara. Dokar har ila yau ta yi nuni da cewa har bishop waɗanda ba su lura da mabiyansu ba, waɗanda aka samu kuma da irin wannan lalata a ƙarƙashin jagorancinsu su ma za su bar muƙaminsu. A baya, wasu daga cikin yara ƙanana da aka ci zarafinsu sun yi zargin cewa a Amurka akwai bishop da ke yin rufa-rufa ga irin wannan matsala ko da sun san tana faruwa.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, labaran da suka mamaye kafafen yaɗa labarai a faɗin duniya yau su ne na rasuwar shahararren ɗan wasan damben zamanin nan na boxing, wato Muhammad Ali, wanda ya rasu da daren jiya Juma'a a Asibiti a nan Amurka, yana ɗan shekaru 74 da haihuwa. Kan haka ne na tuntuɓi manajin edita kuma editan wasannin sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustapha Sakkwato, don yi mana ɗan tsokaci game da wannan baƙar fatar da ya kafa babban tarihi a duniya. Sai ya ce,
wato Malam Ibrahim, na taɓa haɗuwa da Muhammad Ali kamar sau ɗaya ko sau biyu a masallaci a nan Washington. Ina son sanar da kai cewa wannan babban rashi ne wato duniya ce, ba ma America ba ko kuma baƙaƙen fata. Saboda Muhammad Ali mutum ne da ya suna saboda dalilai da yawa. Duk da cewa ya yi dambe da yawa da mutane da yawa, idan wanda suka san tarihinsa sun san cewa watakila dambe guda uku zuwa hudu suka sa ya ƙara zama fitacce, saboda ya dake mutanen da ba a zaton cewa za su faɗi a hannun kowa. Dambensa na farko da Sony Liston, wanda shi ne zakaran damben duniya na farko, wanda kafin ya yi dambe da Muhammad Ali ba wanda ya taɓa kada shi, na ɗaya ke. Na biyu, dambensa da Joe Frazier. Na uku, dambensa da George Foreman a ƙasar da a lokacin ake ciwon Zaire. To, kasan shi wannan bawan Allah zamansa kuma da ya zo ya zama musulmi, kasan an haife shi da sunan Cassius Clay a Louisville na jihar Kentucky na Amurka. Saboda haka, wato waɗannan abubuwa su ne suka fitar da shi, da kuma da ya ƙi zuwa soja na Amurka a lokacin da yana matashi ya kai da fata ce shi ba za shi buje ba, saboda bai yarda da wannan yaƙin ba, yana ganin yaƙi ne na rashin adalci. Ana karkashe mutane cewa ga su da matsaloli a cikin Amurka. ba sai aka warware su ba, sannan kuma a ce a dinga kwashe su ana kai su wata ƙasar can suna zuwa suna yaƙi da wasu da ba su yi musu komai ba. Saboda haka mutum ne wato da ya ɗauki matsayi na fannoni daban-daban a rayuwar shi, wanda ya sa yau mutane a Amurka da duniya baki ɗaya suke juyayen wannan bawanta.
To, dangane da halin san kyauta da sauransu na tallafawa a gajiyayyu, shin me za ka ce na ga hotunansa da wasu kamar mabukata haka?
Ai, ba an yi ganau ne ma Malam Ibrahim game da wannan. Akwai wata rana da a ƙarƙashin kungiyarmu ta mutane arewa muna cikin neman taimako, sai aka tura mu wani wuri da Muhammad Ali ke aji kayan taimako a Baltimore a shekaru da dama da suka wuce, inda ya tanadi wani makekin gida yake aje kayayyakin sutura na tufafi da sauransu da ake bayarwa kyauta a lokacin muna nema mu ma mu karɓa mu kaiwa namu mutane da suke da bukata. So wannan sananna hali ne na Muhammad Ali. Kuma ka san Yasa Laila da ta zo tana damba, ita ma ta ɗauki wannan hali dashi ba ta mace, ga ta kuma ta zo ta zama sarauniya, ko kuma mu ce ma eto sarauniya tunda babu zakara a mata ta dandace duniya. To gaskiya ne yana da wannan hali na nake sa ko ba haka ma ta bayan gida Muhammad Ali yana taimakawa wajen ɗaukaka darajar baƙaƙen fata na Amurka da tallafa musu ta hanyoyin cin mamadinsu na siyasa da na yancin kai da sauransu. Kuma a duniya ma Muhammad Ali ya irin wannan zagaye-zagaye da Mama Ali mutum ne da ya bar wani irin babban takalma da zai wuri a cikin shi.
To, Aliyu, Muhammad Ali ya bayyana kansa a matsayin the greatest, wato mafi shahara. A matsayinka na wanda ya raja game da abin da ya shafi wasanni na matakin ƙasa da ƙasa, ka yarda da wannan bayanin?
Ƙwarai kuwa, na yarda da shi. Wato, ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa Muhammad Ali sunan shi ne bakinsa Ibrahim. Allah ya ba Muhammad Ali ƙarfi na jiki, ya ba shi basira, sannan kuma ya ba shi ɗan karen baki da iya magana da ko kuma sarrafa maganganu. Akwai wata magana ba da yadda bayan da ya kira kansa da greatest, wato wanda ba a taɓa kamar sa ba a cikin ƴan dambe, da yake ce wai ko magani ya masu magani ɗaci amma yana sa magani ciwo saboda ɗacinsa, wato shi magani yake neman magani daga Ali.
Lallai kan Aliyu Mustafan Sakkwato kenan ke tsokaci kan marigayin Muhammad Ali. A shirinmu na dare za a ji kashi na biyu na wannan hirar. Yanzu kan bari mu kaɗa jamhuriyar Nijar, inda 'yan Boko Haram kan ababen hawa da suka haɗa da dawaki da motoci da kuma waɗanda suka saje da 'yan gudun hijira suka afkama garin Boso na yankin Difa da ke daura da kan iyakar Najeriya, suka karkashe ɗumbin mutane ciki har da sojojin Nijar 30 da sojojin Najeriya 2, suka kuma kwashi ganima ciki har da ta abinci da makamai bayan sun kona kasuwa da barikin soja da sakatariya. Ga dai wakilanmu Suleiman Muni Barma daga Yamai da kuma Tamar Abari a Damagaran, wadda wani ganau ya shaida mata cewa
garin Boso wannan ba wallahi su da Boko Haram daga gaba sun kona garin, Allah sun kona bariki ne kuma sun bi mutane amma su yanzu sun fita Boko Haram. Muna shiga ko ma ga mutanen da aka karkashe ko kuma ta muka duba ba ko muka fita.
Kamar yaya ne suka shigo ma garin?
Karfe 5 na magariba suka shigo.
Bisa menene suka shigo, a ƙafa ko kuma ƙaƙani suka shigo? Bisa menene
suka shigo? Suna tawo a ƙasa, suna tawo akan dawaki, akan dawaki.
To, su kuma sojojin kamar yaya ne suka, ina suke sojojin?
Wasu an kashe, wasu kuma sun fita suna nan kan hanya suna shiga jeji. Mun ga da su muka gudu da su sun gudu cikin tankoki na yaki wannan. Yanzu ba kowa garin. Sun kona bariki, sun kona sakatariyar nan ta Boso. Sun kore shanun mutane.
Hada shanu suka kore?
Hada shanu suka kora.
To, kamar menene suka dauka a cikin garin su 'yan Boko Haram din?
Abinci suka ɗiba da kuma makamakan sai suka bari, sauran suka ɗiba da kuma mai na mota wannan da sun ɗiba. Sai abun da yawa suka ɗiba ba. Bayan sun ɗiba sauran sun fara kona kasuwar gaba daya. Yara ɗan ana suna kabbara, wasu kuma suna kona suna sa wuta. Suna cewa kar a harbi mutane, kar ku harbi mutane, ku dai ku kokari ku ɗebi abinci da mai ku fito mana da shi. Gahi gawaki da yawa gahi nan da a jejjere. To, ba abun da ya ba, mun tsorata.
Kamar gawa nawa ka gani a hutuwar?
Yanzu na ga gawa kamar 10-12 a zirga hidan, ana tafi za a yi tsira, ba zai a yi tsira, mutane gaskiya ba zai tsayawa ba. Tunda an ci bana ka tara ne zan gudu da ƙarfi.
Maza ko mata gawan?
A gaskiya duk yawanci masu samari ne haka maza, da kuma wata tsohuwa guda ɗaya.
Na nemi jin bayani daga ɓangaren hukumomin jihar ta Difa, sai dai duk wayar da na buga ba ta shiga. Tamar Abari, sashen Hausa na muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Nijar.
Bayanai daga mazaunan yankin na Difa sun bayyana cewa cikin wani gagarumin shiri ne ɗaruruwan mayakan Boko Haram suka afkawa garin na Boso a cikin daren jiya Juma'a, inda aka shafe lokaci mai tsawo ana musanyar wuta, lamarin da ya tilastawa dakarun ƙasar Nijar ficewa daga garin, kamar yadda mamman kaka Tuda, wani ɗan asalin jihar Difa mazaunin Yamai, ya shaida min.
Har zuwa da dare sojojin namu da yake abun yahi dan karhin su sai dan suka jaye baya, abun da ake cewa replace strategy, suka jaye baya suka bar wurin, sai Boko Haram kin suka lalle sun dauka Boso har zuwa wajen karhe biyu karhe uku sune a ciki, suka dauka abun da suka dauka, abinci ne, motoci ne, duk abun da suke so suka yi kamun su huta su koma can wajen Najeriya. A yanzu da nake maka magana, mutane suna tsakanin gamgara da tumur ruwa basu da abinci tun jiya. Da
a sanarwar da suka bayar, hukumomin Niger sun bayyana cewa sojojin Niger 30 da sojojin Najeriya 2 ne ka halaka, yayin da 7 suka ji rauni a sakamakon wannan hari na kungiyar Boko Haram. Sai dai ba a bayyana adadin yan Boko Haram din da sojojin Niger suka halaka ba. Ya zuwa yanzu sojojin Niger da na Najeriya suna sintiri domin cafko mayakan na Boko Haram, inji gwamnatin Niger.
Les violents combats qui ont opposé nos forces de défense et de sécurité.
Wannan sabon hari na Boko Haram a garin Boso ya faru ne a wani lokacin da wasu ƴan horar hula suka shirya jerin gwano a Yamai domin kawo goyen baya ga mazaunan Difa.
Nous sommes tous Difa. Nous sommes tous Difa.
Jori Ibrahim Usa ne a kungiyar Alternative Espace Citoyen.
A cewa a cikin kasan nan mutane ƴan kalilan za su iya su huto su hana gwamnati ta kawo kariya ga ƴan adam ga ƴan kasan Niger alhali yauni ne wanda ya rata a wuyanta.
Malam Musa Tangari, shugaban kungiyar Alternative Espace Citoyen.
Su ƴan Boko Haram na farko sun samu sun kore mutane daga gidansu, gidajensu, sun sa sojoji ma sun tahi, sun sa duk harkoki na tattalin arziki ya sa kenan abin da babu kyau.
Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida malamai, yanzu kuma ga wannan.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. To ganin ana gab da fara azumi, masu sauraronmu da dama sun yi tambayoyi kamar haka. Shin ko menene ake nufi da azumi? Wa azumi ya wajaba a kansa? Me ke karya azumi? Me ya kamata a yi lokacin azumi don yawaita lada da dai sauransu? Za kuma a ji amsar tambaya kan shin ko kuɗin wace ƙasa ya fi daraja a kasuwannin duniya? To bari mu fara da amsar tambaya kan azumi. Idan masu tambayar wato Abdullahi Ahmad da Alhaji Ariri Buniyadi da Bafu Haruna Bajoga da Alhaji Abakar Jibrin Ɗangusau da Muhsinu Sani Tsafe da Haruna Muhammad Katsina da dai sauransu na saurare. Ga shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Birnin Tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri zai ba ku ansa.
Bismillahirrahmanirrahim. To da farko dai abinda ake nufi da azumi shine kamewa. Wannan shine a yare na Larabci. Sannan kuma ma'anar azumi a shari'ar Musulunci shine kamewa daga barin ci da sha da jima'i da kuma shigar da kowane abu ta kafar hanci, baki, ido, dubura da kuma farji. Wato tun daga lokacin ketowar alfijir har zuwa faduwar rana da niyyar ibada. Wannan shine ma'anar azumi. Kuma azumin nan ɗaya ne daga cikin shiga-shigan Musulunci guda biyar wanda aka wajabtawa musulmi a shekara ta biyu bayan hijira, wato ma'ana bayan ƙaura daga Makka zuwa Madina. Sannan kuma waɗanda azumin ya wajaba a kansu, da farko dai mutum ya zamo baligi, wanda yake in namiji ne ya zamo ya fara mafarki yana ganin maniyyi, idan mace ce kuma wacce ta fara ganin jinin al'ada, sannan kuma sai wanda yake musulmi, sannan a musulmin ma sai wanda yake bayan baligi ne musulmi ya zamo lafiyayye ne. Wato ma'ana azumi ana ɗauke shi ga mara lafiya zuwa lokacin da ya samu sauki. Sannan kuma sai wanda yake mai hankali, wato sun daga alkalumma akan waɗanda suke ba su da hankali kamar mahaukata da kuma waɗanda wato wata cuta kuma wata jinya in aka yi musu tana gusar da hankalinsu. A wannan lokaci na rashin hankali azumi baya wajaba a kan mutum. Sannan kuma wanda yake mazaunin gida, wato ma'ana ba matafiyi ba, shi ma wannan yana da sauki, ya samu sauki a lokacin azumi ya sha azumi ba ta zama ta waje ba kansa ba, kuma tafiyar ta kasance tana da ka'idojin cewa tafiya ce ta halal ba ta sabon Allah ba, sannan kuma tafiya ce wacce ta kai wato ainihin murabba'i na kasar wato akalla shine mil ko kuma kilomita 48, wanda koda a jirgin sama zai tafi shari'a ta ba shi dama ya sha ruwa a lokacin azumi, amma daga baya ya raba. Waɗannan su ne azumin nan ke wajaba a kansu. Sannan kuma akwai abubuwa da yawa da ake son mai azumi wato ya kiyaye su. Na farko, ya kiyaye dukkan wata sha'awa ko kuma tunani ko kuma wasa. Kamar misali, mutum yana da matarsa a cikin azumi wadda halal ɗinsa ce ita, ga shi nan lafiya lau yake, ita ma lafiya lau take, kuma ga su nan suna zaune tare, to har ya zamana zuwa junansu tunanin su yi jima'i su sadu. To in dai suka sadu din nan da amincewar su duka, ba ku shakka azumin su ya lalace, azumin su ya kare, kuma abinda za su yi shi namuwa tare da kafara. Amma idan wato kamar yadda masu tambaya kamar shi Malam Haruna Muhammad Katsina da Malam Ahmad da kuma su Malam Ariyadin Buni suke tambaya, wato idan shi mijin ya afka matan ne da karfi ba a san ranta ba, ana cikin azumi sha'awarsa ta motsa, lallai ya buƙaci ya yi jima'i da ita, ita kuwa ta ƙi saboda ta san illar yin haka ɗin da watan azumi da rana. In dai har yarin da yake fi ƙarfinta ba ta so ya yi jima'i da ita, to ko ya fitar da mani ko bai fitar da mani ba, matukar wato aikin azzakarinsa ya shiga cikin farjinta, to babu shakka azuminsu shi da ita a wannan lokaci ya ɓaci. Sai dai ita za ta kame bakinta ne kawai in azumi ya wuce za ta rama guda ɗaya. Amma shi zai rama azumi guda ɗaya, rama ko sannan ya yi kafaran guda 60, sa'annan kuma ya sake yin kafaran nata da ya tilasta ta bisa abinda ba ta so, ita ma ya yi guda 60. Da akalla guda 121 kenan shi zai rama. Haka nan daga cikin abubuwan da masu tambaya suke tambaya, abinda ya shafi wato ke sa mutum ya kafara, har yanzu kamar yadda muka yi bayani, idan mutum ya yi jima'i da rana ko kuma idan ya ainihin sha ruwa da gangan da rana kawai ya karya ba wai lalurar rashin lafiya ko abubuwan da muka ambata a baya ba, wannan shi ma yana yin ramuwa tare da kafara. Sannan kuma wanda yake wato ya kasance yana zaune ko yana kallace-kallace ko yana latsa-latsan waya ko kuma ya yawaita tunani, har ya zamana tunanin da yake yi din a halin da yake ciki a zaune, idan har ya fitar da maniyi, to kaga na farko tukunna azuminsa ya karye kuma zai yi wanka, sannan wasan da ya yi har sha'awar ta girma ya fitar da maniyi, shi ma zai ramuwa tare da kafara. Haka nan kuma idan a ce ya kwanta barci ne da rana a cikin azumi, sai mafarkin yana saduwa da tsiyamaci sai ya fitar da maniyi din, to shi kuma wannan in ya tashi wankan janaba kawai zai yi, babu ramuwa babu kafara. Haka nan idan sha'awarsa da tunaninsa da kalle-kallensa a cikin azumi ya sa ya fitar da maziyi ne bai kai ga maniyi ba, to shi kuma wannan zai ainihin wato yi tsarki ne ya wanke inda duk maziyin nan ya taba, sannan ya raba azumi guda ɗaya ba tare da ya yi kafara ba. To haka nan kuma har yanzu abin da ya shafi amai, wanda ya kirkiro amai da gangan, da aman ya gangaro kafin ya zubar da aman abin da ya rage a bakinsa na abin da ya fito na aman, kuma shi ya kirkiro aman da gangan sai ya mai da abin daga bakinsa ya sake haɗiya, to kaga shi wannan zai kafara. Amma wanda aman ya zo masa kawai haka nan bai kuma haɗi komai ba daga cikin abin da ya fito na aman, shi wannan kurkure bakinsa kawai zai yi ya yi azuminsa, babu ramuwa babu kafara. Sannan abubuwan da wato masu tambaya suka yi ba suka nemi bayani a kai dangane da abubuwan da ake buƙatar mai azumi ya yawaita yi, na farko dai mai azumi shi ne bayan kyautata niyyarsa ya zamana alaƙarsa ya kyautata ta tsakanin shi da mahaliccinsa Allah maɗaukakin sarki, sannan ya kyautata wa iyalansa da iyayensa da abokan zamansa da makwabtansa da duk wanda yake kai hata dabba ka kyautata mata.
Sai kuma amsar tambaya mai cewa shin ko kuɗin wace ƙasa ce ya fi daraja a kasuwannin duniya? Idan masu tambayar Hadiza da Umi matan Muhammad mai kayan miya Urje Kwatas Gombe na saurare, ga amsarku daga bakin wani tsohon babban jami'in banki Alhaji Ahmad Abubakar Ahmad da ke garin Kaduna.
gaskiya masu saurare dai za su ji mamaki ne kudin da ya fi daraja a kasuwan duniya. Na farko dai shi ne kudin Kuwaiti dinar kenan. Na biyunsa shi ne kudin Bahrain dinar shi ma. Sannan kuma na uku sai Omani riyal, kudin Oman kenan, Sultanate of Oman. Sannan kuma kudin Latvia, lat da ake kira lat. Daga nan kuma akwai kudin Falkland Island, wani tsibiri ne nan a Turai. Sannan kuma sai kudin Ingila shi ne na biyar. To daga nan kuma sai kudin Gibraltar pound, Gibraltar pound ake kiran shi. To shi ne na shida. Na bakwai sai wani kudi na wata 'yar karaman kasa St. Helena. Shi ne ake suma pound suke amfani da shi.
Wato Alhaji Ahmad, kamar yadda kai bayani, wato masu saurare za su yi mamaki sosai ganin cewa da ka yi batun kudin da ya fi daraja sai a ɗauka dalar Amurka ce ta fi daraja.
Haka ne, gaskiya ne, gaskiya haka yake. Mutane masu mutanenmu nan za ka riga da an yi magana kudin da ya fi daraja abin da zai fara zuwa zuciyar mutane shi ne dala ko kuma kudin Ingila. Abin mamaki a zahirance kudin da ya fi daraja a duniya shi ne na farko shi ne kudin Kuwaiti, kamar da na bayani da kudin Bahraini dinar.
To me isa ita kuma dala ke tasiri a cinikayyar duniya, kamar an fi amfani da ita ne ko don me?
To a gaskiya kamar yawanci kudaden duniya, za ka samu kudaden gwamnatocin duniya yawanci suna ajiye su a foreign reserve ɗinsu, yawanci a dala ake ajiye. A cikin kuma kudaden da za ka samu aka fi hada-hada da su shi ne dala. To shi yasa dalan za ka samu an fi saninta da sauransu.
To ka yi batun yawancin ƙasashe kan aje kuɗinsu a ma'aunin dala. To me isa suke aje kuɗinsu a ma'aunin dala duk da ike darajar ta bata kai ta kuɗaɗen ƙasashen Kuwait da Oman da sauransu ba?
Abin da ya sa shi ne dala saboda ƙarfin tasirin ƙarfin arzikin Amurka. Kuma kuɗaɗen manyan ƙasashen duniya yawanci a dalan suke ajiye shi, sai kowa ma adalan yake so ya ajiye.
Ikon Allah. Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin cigaban amsar tambaya kan azumi da kuma ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Duguri da Alhaji Ahmad Ahmad da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Caleb da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya, amma wannan karan a taƙaice.
Fitattun 'yan wasa na cigaba da aikawa da sakonnin ta'aziyya da nuna alhini daga sassa daban-daban na duniya dangane da rasuwar shahararren tsohon dan wasan damben zamanin Amurka wato Muhammad Ali, wanda ya rasu a daren jiya a wani asibiti da ke Phoenix a jihar Arizona. Muhammad Ali ya rasu ne yana mai shekaru 74 kewaye da iyalansa, bayan da ya kwashe wasu 'yan kwanaki yana karɓar maganin wata cuta mai nasaba da hanyoyin numfashi. Ya kuma kwashi shekaru 32 yana fama da cutar Parkinson mai sa kakkarwa, wacce aka gano yana ɗauke da ita tun a shekarun 1980. Babbar jam'iyyar adawa ta UNITA a Angola ta yi Allah wadai da naɗin da shugaban ƙasar Jose Eduardo dos Santos ya yi wa 'yarsa Isabel dos Santos a matsayin sabon shugabar kamfanin man fetur ɗin ƙasar na Senegal. Shugaban ya naɗa 'yarsa bayan da ya kori dukkanin mambobin kwamitin zartaswa na kamfanin a watan Afrilu. Isabel, wacce take ikirarin ta yi faɗi tashi wajen zama hamshakiyar mai kuɗi, ta kasance mace mafi arziki a nahiyar Afirka, inda ta mallaki dala biliyan 3.3 kamar yadda mujallar Amurka ta Forbes ta bayyana. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce ana buƙatar dabaru masu inganci wajen samar da sulhu kan rikicin Isra'ila da Falastinu. Kerry ya yi wannan jawabi ne a safiyar yau Asabar, bayan da ya haɗu da ministan harkokin wajen Faransa Jean-Marc Ayrault a birnin Paris, gabanin ya kama hanyarsa ta zuwa Mongolia.
To masu saurare, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da dare. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya yi tani gabatarwa, da Kibahiru Dodone da ya haɗa mana sauti, da kuma injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC, ke muku fatan alheri, ku huta lafiya, sai kuma anjima.